الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما رد متسابها دعاء ولا مسلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga mahaliccin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da maganganunsu na kwarai ke dacewa da ayyukansu muna ƙara kasantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake musu gedar dogo a wannan wata na ramadana yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na uku a wannan wata na ramadan hijira shekara ta 1436 a wannan masallaci na masjidul qur'an a cikin sura ta 5 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama wato suratul ma'ida muna roƙon Allah ya mana jagoranci a gabanin kutawa zuwa ga karatu ina aiki da wannan dama da yin fatan alkhairi da godiya da yabo zuwa ga malaman da ke karantar da Qur'ani a wannan masallaci da kuma makarantar da ke karkashin masallacin wato kulliyatu masjidul Qur'an ina roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah ya sa su a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ayyuka na alkhairi da suke wajen karantar da Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su ya kuma ba su matakin bayin da ya yarda da su a lahira wannan masallaci na masjidul Qur'an muna da kulliya karkashin ta mai suna kulliyatu masjidul Qur'an an fara haddan Qur'ani tun daga cikin masallacin tun ba a kammala ba har Allah ya ba mu ikon gina ajujuwa karkashin makaranta masallaci din gabanin dawowa na hutu a waɗannan kwanakin an yaye ɗalibai da suka samu dama na haddasa Qur'ani aka jarraba su a ga sun cancanta a ba su shaidar sun haddasa Qur'ani a nan wurin a ba su ijaza na haddar Qur'ani a wannan wurin aƙalla wanda suka fi jarrabawa dab da Ramadana suka haddasa Qur'ani an samu mutum 21 a shekara da ta gabata ba kafin Ramadana an yi an samu mutum 24 kuma ba wannan shekara ta ba da shekarun baya ma an yi an fara hadda tun daga malaman makarantar mafiya yawan su a nan suka yi hadda waɗanda suka yi hadda a nan kamar Usaimin kamar Injina Ibrahim Sina kamar Malam Yakuba kamar Abu Amatullah Ibrahim bin Ismail Ibrahim Muhammad da Abu Ammar Sadiq Munkaina na'am da Muhammad da makamantansu duka nan suka yi haddan Qur'ani su ne sai na farko sai zama su ne kuma malamai na kulliya din wani ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai suka zama su ne malama ina yabo na musamman zuwa ga ƴan uwa da suka taimaka mini wajen assasa wannan kulliya Ibrahim mai Ibrahim Umar Isa Subbay da makamantan sun yi kokari matuƙa da gaske wajen ganin ina nan ko bana nan haddan Qur'ani bai tsaya ba har ya zama sai din farko da na kira sunayensu sun ci gaba da su ma yanzu sun yaye wasu ɗalibai sun haddasa Qur'ani din muna roƙon Allah ya sa su zama daga cikin mafi alkhairin al'umma kada mu manta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Usman radiyallahu an da annabi ke cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku shine wanda ya karantar da Qur'ani kuma ya nemi ilimin Qur'ani kuma ya karantar da shi babu wani alkhairin da ya wuce wannan a ce rayuwarka kana neman ilimin Qur'ani kuma kana koyawa na baya babu alkhairin da ya kai wannan a rayuwa ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan malamai da ɗaliban da suka haddace su zama daga cikin mafi alkhairin al'umma gaba ɗaya kuma alama ta nuna haka ba Hausa yace wai juma'a ne albarka tun daga laraba ake gano ta ni kuma nace tun daga asabar ake hango ta to bisa ga dukkan alamu akwai alamar nagarta tare da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da muka gani a zahiri tare da su babu nufi ya ci hakan inganci hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wa la nuzaki ala allahi ahada ina roƙon Allah ya sa Qur'ani ya cece su kuma iyayen da ke turo ɗalibai makaranta muna godiya gare su saboda da dama iyaye suna ba da haɗin kai wajen kiyaye ƙa'idodi don kawo yara uniform da makamantansu Allah ya mana jagoranci gaba ɗaya Allah ya sa waɗannan ayyuka gaba ɗaya don neman yadda su muke yi abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana ba don halinmu ba na biyu gabanin wannan gabanin Ramadan akwai ƴan uwa da suka rasu ba zai na girgo su duka ɗaya bayan ɗaya ba sai dai ina aiki da wannan dama ina yin ta'aziyya na rasuwar ɗan uwa Malam Usman da kusan duk Ramadan da shi muke tafsiri yana zama a daidai ran wurin ina ga waɗanda suke tafsiri a nan za su iya ce da kullum ga wurin zamansa da shi muke zama a yi tafsiri wani lokaci idan ana tarawihi yakan ma zo da kujera haka ya ajiye a wannan wurin a yi sallah da shi bana ba mu gan shi ba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shekara ta gabata yana doron ƙasa bana kuma yana cikin ƙasa wannan darasi ne mai girma an yi sallar asuba da shi a masallacin nan bisa ga labarin da na samu don ranar bana gari shine shi ya tada iqamar sallar da za a yi bayan ya kammala ya dan zauna ɗabi'a sa ne kan zauna baya tafiya da wuri yayi ta karanta Qur'ani akwai Qur'anin da yake ya lazimce shi a masallacin nan duk wanda ke wurin ya san kullun yana halinsa Qur'anin masallaci da ma zama kamar nasu saboda yau da gobe don dauka yana karantawa wannan wurin da yake muke magana a nan a sallah ne nan zai mar shaida gobe kiyama dan ga wajen zaman sa ga gidansa nan tare da mu kusa da makwabcin masallaci ya shigo masallaci yayi sallah ya koma gida ya bar mota a wanke masa kofar gida bisa ga yadda na samu labari ya shiga ban daki wanka daga karshe dai ga wasu aka fito da shi bisa ga labarin da na samu ko ciwon kai bai ce na ji ba amma tunda ajalin yayi duniya ba ita take kawo mutuwa ba kuma lafiya ba ita take hada mutuwa ba in dai lokacin ne sai magana ta kare ko kai ka fi jakin sayarwa lafiya idan lokacin ya za a tafi me muhimmin abu ba tafiyar ake tsoro ba me za a tara atar wajibi ne mu gyara alaka tsakaninmu da Allah don mu tarar da alheri almar'u tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara min mar'i ba'da al-mauti yaskunuha illa allati kana qabla al-mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu gidan da zamu shiga a lahira sai gidan da muka gina tun a duniya mu rasa limamin juma'a na Abuja Sheikh Musa Imam na yi mu'amala da shi harkokin addini da mutum na addini sun hada mu da shi shekaru da dama mutumin kirki ne bi hajjul gaya mutum ne mai nagarta mai halin kaskantar da kai mai sanyin hali shi ma Allah ya dauki rayuwarsa mai roƙon Allah duka ya gafarta musu muna aiki da wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe musu kurakuran su ni ma akwai rasuwa da aka mini akwai elder brother wato wan mahaifiyata wanda Bahaushe ke cewa shi ya sha nono ya bata sunansa Alhaji Bello mai fata a Gombe an gwaje kada fara Allah ya dauki rayuwarsa shi ma a waɗannan ƴan kwanaki din uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifiyata Allah ya dauki rayuwarsa ya koma zuwa gare shi muna roƙon Allah duka Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu ya sa abin da suka tara a san ya sa abin da suka bari ana ba zai na kira sunayen duk wanda suka rasu ba wanda ya ji ban kira mamacin sa bai yafe mini muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta wa dukkan matattunmu, wanda muka kira su da wanda bamu kira ba, wanda muka sani da wanda bamu sani ba, na kusa da mu ko na nesa da mu, matukar mai imani ne Allah ya gafarta masa. Gaba na gaba shine magana akan tafsir, kamar yadda na faɗa a darasi na farko cewa idan aka samu ƙarin bayani akan lokutan sa tafsiri da kafafen watsa labarai zan sanar da ƴan uwa. Har a yanzu labarin kafafen watsa labaran bai kare ba, akwai sabi da muke samu cewa a jiha kaza an ɗauki nauyi, jiha kaza wani ya ɗauki nauyi ya saka, wasu mun san an ɗauka ɗin ba mu san lokacin ba, wasu mun san ne kuma mun san lokacin. Zan kira su a takaitan takaitawa. Na farko akwai FRCN Kaduna, Federal Radio Corporation of Nigeria na Kaduna, wato rediyon tarayya na Kaduna. Za a rika sawa shi ne na farko karfe 5 zuwa 6 na yamma. Injiniya Ibrahim in nai kuskure sai ku tunatar da ni ko da duk wani ɗan uwa da zai tuna. Na biyu akwai DITV na Kaduna, shi ma ɗazuma nan na ce Baba Ahmad yake kira na akan akwai Alhaji Falalu Danda a Kaduna ya ɗauki nauyin wannan tafsiri ɗin. Allah ya biya shi da gidan aljanna. Ban samu tabbacin lokacin ba. Na uku akwai Sunna TV, karfe nawa zuwa nawa? Karfe 5 da rabi zuwa 6 da rabi, awa ɗaya kenan a Sunna TV. Na huɗu akwai Freedom Radio na Kano, idan zan tuna karfe 11 zuwa 12 da dare, haka ne? Wannan Freedom Radio na Kano kenan. Na biyar akwai Freedom Radio na Jigawa, shi ma za su yi linkin ɗinsa da same 11 zuwa karfe 12 insha Allah. Na shida akwai Freedom Radio na Kaduna daga 11 zuwa 12 na dare, duka tafsirin da muke a nan masujul Qur'an insha Allah ta'ala za su rika sanya shi. Na bakwai akwai Express Radio, shi ma yana cikin Kano, za a rika sa tafsirin daga karfe 10 na safe zuwa karfe 11 na safe. Waɗannan su tun daga bara har zuwa bana, labarin da ya samu ba su yi fashin sanya darasin mu na kwana ɗaya ba. Tun daga Ramadan ɗin bara har zuwa bana nan kullum sai an sa darasin da muke a nan daga 10 zuwa 11, shekara guda da aka yi babu ranar da aka ce sun ketare. Nan Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda suka ɗauki nauyi kuma Allah ya tunduma su a aljanna. Duka waɗannan bayi ne masu ƙaunar Allah suke ɗaukar nauyi. Mutum da ya ne je yana so a sa darasin da nake yi tun daga Ramadan da ta kare aka shiga cikin Shawwal har muka dawo Ramadan ɗin nan ba a yi fashi ba, duk watan sai ya ba su kuɗin ya ci gaba da sawa kullum awa ɗaya. Na takwas akwai NTA Kano, su ma an ce za su rika sawa ƙarfe 10 zuwa 11 na dare tafsirin bara. Akwai Azman Airline sun ɗauki nauyi daga 11 na dare zuwa 12 na dare, kuma tafsirin bana Jerawa Oil sun ɗauki nauyi, duka NTA ɗin. Allah ya tunduma su a aljanna. Na tara akwai ARTV Kano, gidan talabijin na Kano, su ma za su rika sa tafsirin ina ji ko 12 na dare ne zuwa karfe ɗaya ko abin da ya kama da wannan, idan an samu canjin lokaci daga bayan nan sake tunatarwa. Na goma akwai Radio Kano, wato rediyon tarayya na Kano, shi za su rika sa daga karfe ɗaya zuwa karfe biyu na rana. Akwai NTA Bauchi, a nan Bauchi kenan ko, za su rika sa daga karfe 6 zuwa karfe 7 na yamma. Na goma sha, wannan na goma kenan. Na goma sha biyu akwai Globe FM na Bauchi, za su rika sa daga karfe 9 da rabi zuwa 10 da rabi, an canja kenan. To haka ja shi kenan ko. Akwai DRC Bauchi daga karfe 10 zuwa karfe 11 na rana. Akwai BATV Bauchi, za su rika sa tafsirin maza daga 9 zuwa 10 na safe insha Allah ta'ala, kuma da same BATV shine na 15 akwai tafsirin mata daga karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 na dare. Akwai GMTV Gombe, ban san lokacin ba officially rasmiyan, sai dai ɗazuwan ya bugo min yana san lokacin, yanzu an sa daga karfe 10 zuwa 11. Baya ga wannan a na 16 mun sai akwai na 17 zuwa 18, su ban samu tabbaci ba amma an bugo min waya an ɗauka ina neman tabbaci. Waɗannan guda 16 duka za su rika kovarin tafsirin da muke a masallacin nan insha Allah ta'ala. Waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna, Allah ya jiran mahaifansu. In ƴan kasuwa ne Allah ya ƙara musu buɗi, kariya da suke nema daga sharri Allah ya kare su, dukkan alkhairi da suke nema Allah ya hada su da alkhairi ɗin, kuma Allah ya yawaita mana irin su a cikin al'umma. Allah ya yawaita al'umma irin su wanda suke taimaka wa addini da dukiyarsu. Idan Allah ya kai mu ranar Asabar ta farko a wannan wata na Ramadana, za a fara tafsirin mata a wannan masallaci na Masjidul Qur'an daga karfe 11 na hanki zuwa karfe 12 ko 11 na rana zuwa karfe 12 insha Allah ta'ala awa daya. Dukkan kwanaki 7 na sati za a yi karatu amma banda Juma'a, babban dalili juma'a akwai sallan juma'a ba za a samu clashin to kula ga wannan an hakura amma kwanaki shida insha Allah akwai karatu matan da ke zuwa kamar da suka sani dole sanya kaya na shari'a wanda masallaci ya tunatar da su akan haƙƙin su kiyaye dokar Allah a cike duk matan da suka sa kaya na kamala iyaka wadanda su suke shigowa cikin masallaci wadanda kuma suke iya gaba sanya kayan kamala da shari'a ta karantar ba su su haƙuri su riƙa zama a waje ko a cikin harabar makaranta Allah ya samu wani ya lafiya aran ma za mu tashi a cikin aya ta biyu a cikin suratul ma'ida darasi na biyar na uku a cikin sura ta biyar mun tsaya a cikin aya ta biyu mun kwana a jeji ba da fi ka farko daga farkon ayar mu je ƙarshen ta sai mu ketare zuwa aya ta uku insha Allah ta'ala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة كوكي إيماني لا تحلوا شعائر الله كذا كحل السد صعبا ومن يمن يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا الشهر الحرام كذا كحل السد زبد دنيا سوى تنمى سؤال فرما ابو داود وتا نقوم شاديا دا نشادو دا نتايا دا وتا نبقى اسكن جيرو غانا وتا نمثلين شي سوني ذو القعدة ذو الهجة المحرم درجب اجيري ولا الهدية كذا كحل السد ينسى هدية قبل ننسى إساء inda za a yanka ta wannan qala'ida kada ku ku halatta da kankan ganyen cikin harami ana daurawa dabbobin hadaya wala amin albaytul harama kada ku halatta da wadanda suke kafidin masu nufin zuwa ga daki ne alfarma wato Ka'aba zuwa ga ibada da dukkan nau'in cutarwa wadanda yabuta huna fadlan min rabbihim da suke neman yabuta huna ayyatul buna suke neman خلنا لجور المهلك شوفوا وردوانا كما فكي لمن يدر الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم إذا كنت لجسكين إكرامي كنكم ملايك هجي فاصطادوا ذاك إيهين أينك فروسا ولا يجري من لكم شنآن قوم كذا كبر كيهي أقول بعد الشيطة كانوك دوكم سانية دوكيكو أو صدوكم ككاليسو أن المسجد الحرام دجا مثلنا تيمي الفرما an ta'ata du har yasa ku mutu ainihin ta'addanci dan sun kare ku daga masallaci da wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan nagarta da kuma cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah wa la ta'awanu kada ku yi taimakekeniya 'alal ismi akan saba wa Allah wal udwan da kuma zalunci wattaqullaha ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah inna Allaha lalle Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne wannan aya mun fassara rabin ta sai muka tsaya akai muka yi kwanan jeji yau za mu tashi akai dai da za mu tashi insha Allah ta'ala za mu tashi wa idha halaltum fasadu wa idha halaltum idan kun tashi daga cikin al'illu wato kun fita daga cikin ihrami kun kammala aikin hajji yanzu an kammala fasadu to za ku iya yin farauta ga wanda suke sana'ar farauta ne aikin su kamar wa idha halaltum shine at-tahallul al-awwal wato tahalluli fita daga cikin ihrami na farko shine wanda ake ranar 10 ga Zulhijja da mai aikin haji idan mutum yayi ayyuka manya manya guda biyu yayi at-tahallul al-awwal na farko shine jifan al-jamra al-aqaba da duwa guda bakwai bayan ya kwana a Muzdalifa gari ya waye sai jifa da duwa bakwai na biyu sai yayi aski ko kuma ya yanka hadaya idan yayi guda biyu daga cikin wannan yayi at-tahallul al-awwal wato ya kammala zangon farko na aikin haji bai yi at-tahallul al-thani ba a lokacin manzo Allah yace ya halatta yi komai da komai illan nisa sai da iyaye tare da iyali bai halatta ya kwanta da iyalansa ba amma ko ma bayan wannan shari'a ta bashi daman duk yin abubuwa kaman kasuwanci kaman farauta so da wa idza halaltum idan kun kammala kun warware wato kun fita a cikin ihrami kenan mafhum fastadu sai ku yi farauta na'am yin farauta a dan umurni ne kalmar umurni kuma yusidul wujub yana amfani da wajibi to nake nan duk wanda ya tahallul awwal sai da kici fiya kenan ko bindiga sai farauta kenan wajibi ne malamai suka ce anan ba wajibi yake nufi ba saboda akwai umurni da ke zuwa al'amru li rabbil nahy wato umurni da yake dan kai ta hali a baya ai a baya an ce kada masu aikin haji su yi to a yanzu wannan umurni ya zo dan ya dauke halin baya ne to naka umurni ne nuna halacci ba wajibi ba inda na wajibi ne sai kana gama tahalluli ranar goma ga wata shike sai ka dauki kifiya ka dai farauta ya zama wajibi kenan kaga an hada mutane da yake a ce duk wanda da yake harbi sai zai fara fara to a shike nan umurnin ba na wajibi bane na nuna cewa halal ne yanzu kai inda an hana ka mafhum tayyiba ko ne shi da umurni shi ne irin umurnin da Allah yake wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah idan kun kammala sallan juma'a to an ba ku dama ku tafi a bayan kasa ku ne yin falalar Allah ai ba wajibi bane da an yi sallan juma'a kuma dole in fitan da fi kasuwa ko in da fi kasuwanci a halal ne in ka shiga gida ka kwanta babu laifi kai ba sun kai lula in kuma ka tafi ka yi dade to da ka wannan umurnin ba sai wai wajibi bane bayan juma'a sai an da fi kasuwanci ana bayyana mana kasuwanci ya hana wasu mutane bautan Allah sai yan kadan suka tsaya tare da tiyayyen halitta رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله يي بيتو سي سي amma in an yi rubu juma'a to ka tafi kasuwanci ana kiran sallah barka suwa in ga sai sallah kuma to ko ba waje bi ma'ana ya zama akwai haƙƙin Allah da za ka barka kasuwancin ka ba kai mafhum tayyiba ka wajib halaltu fasadu abin da yake nufi gidan kalmar fasadu asali daga kalmar saidu ne kalmar saidu tana zuwa da fi'ilin ta zama fasadu ne sa'un ne ba saboda illa tasarrufiya wato illa tasarruf ba zai yi alarabi a ce fasadu ba to larabawa a bisa ga ka'idar sarraf sai a cire sa'un idan ta yi nauyi a wuri sai a saka sa'un to da ka fasadu ne sai zama fasadu kamar in ka ji an ce mustafa asali a larabi mustafa ne amma sai aka cire ta'un din sai aka saka ta'un saboda me saboda illa sarfiyya sai zama kalma sai da nan mustafa ne maka mustafa mafu tayyib wala yajri mannakum shana'an qawmi yajri manna shine la ya'ni lan daga kalmar alhamdulillah wato kada ku yadda dauke ku shana'an shine alghadab kada kiyayya da fushi da kuke da wasu mutane ya dauke ku shana'an qaumin wato fushin da kuke da wasu mutane shana'an da shine fa'ili wa huwa mudafun qaumin da mudafun ilayhi ne fushin wasu mutane kada ku dari ya dauke ku wannan mutane ne ya zo bin nakira asali bin nakira ya zama in definite ba san su waye ba amma anan malaman kwani suka ce nakira ce ma'aluma ya zo in definite amma kuma an san su waye ne wane yake nan kafiran makka mushrikai shine kada ku yi yanda kuke muku an saddukum dan sun kare ku in kace an saddukum sun riga sun kare ku amin masjidil haram daga masallaci ne alfarma shine ka'aba ja'ala allahu ka'bata albaytal harama qiyaman linnas dan sun kare ku sun hana ku bautan allah a shekarun baya an ta'atadu wallahi yasa ku yi ta'addanci bi ma'ana ku ce tare iyaka kar ku je tare iyaka sai sa allah yace wa in aqabtu fa'atibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabatum لهو خير للصابرين اما اتيت ان ما كان يقري با فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اما ان wannan iya nufin inda ba zai ayace ba don ana magana akan yasalulaka anil ahilla kul hiya mawaqit lillah wal hajj wa laysa al birru bad to ana magana akan cikin jihadi sun taba wani za ku taba wani na su a lokacin amma a babu bayan kun yi nasara addini ya samu nasara a bayan kasa to sai ku yafe musu yasa manzo Allah da ya shiga garin Makka ana sananin Abu Sufyan ya shiga uku saboda gababbe yake yin halitta annabi na shiga Makka sai tambaye su ma tadunnuna anni qa'ilun bikum mai kuke zaton zan yi da ku tun da sun yaje ne kun kanta sahabbaina a bayan daga sai Allah ya bani mulki qalu khaira suka ce bawa da san komai sai alkhairi suka ce akhun karim wa bunu akhun karim ai kai dan uwa ne mai daraja dan uwa mai daraja ko bai yin mutane ne ai gudu ku ba su isu mu gudu ku ba su yi zalunci ba ai ai da mun gidan ku ai gadon karamci ne gidan ku sai suka fara sai manzo Allah ce izhabu fa antum tulaka duka ku je an sake ku duk wani furfur da yaji ba ji an sallame shi wanda yake bayyana maka an wani na gaba da kai akan wata harka sai kai Allah ya baka nasara to baka da lokacin gaba da shi wanda kage yayi nasara kuma ya tsaya gaba da bibiyan baya to wannan ai ba kauye ne kai jahili ne bai gode ni'imar Allah ba kana kokarin neman aiki da wani mutum da ya dauka to kai interview sai ka ci maki 71 shi sai ci maki 52 sai ka dauke ka to ko ne sai zaka da kana kuma gaba da shi ba wani abin da saura kun tsaya neman aure da wani Allah ya taimake ka ka daga shi sama ka nuna wa Allah ji yara ka buga da kafa da dole saura kuma sai ka gaishe sai ka doke kai wai mun ne aure kai ki dauka ayya kumburin shi yake yi amma kai tunda Allah ya baka da zalalai assalamu alaikum ustaz sai mu ga isa mana sai mu zaka yi gaba to wannan shine sifa kane na Allah baka shine samu ba to mene zaka yi to shine sunna ai da sun hana ku an sajjukum amil masjidil haram an ta'tadu Allah yake kada ku je tarbiya kai ku daga kun yi nazara yanzu makkanta ku ne kun zo kuna abin da kuke to mene nan da ku bi su gida sai zama zan lafi su duka an yafe muku dukkan abin da ka nema da wani ko kujerar mulki ne sai kai nasara akan sa kuma ka ce to yanzu za mu rama ai a lokacin kamfen an ya zage mu to gore sauran duk wanda hake wannan karamin mutum ne amma babban mutum ba yi da lokacin in dai kai nasara to ba ka waya baya kana harkar da'awa wani na so ka ci baya sai Allah yana ƙara ɗaukaka ka to ba ka da lokacin waya kuma ka saurare shi saboda ne duk abin da yake ya zama maka gishiri ne a cikin niyya ya zo maka nama ne a cikin miya mafhum miyar ka ce dai tsani ce zama kawai a cikin za a damu to ba za ka ga kuma kawaya wanda yake baya haushin ne yake ba sai ka nufi gaba saboda me gaba gaba ake kai ta fatan har Allah ya kai gaban ma'aiki gobe kiyama ba za ka tsaya kawaya baya da duk abin da kake in dai nasara ake to kar ka waya baya kar ka tsaya zan rama ko zan ce kaza a'a wanda yake tsayawa wannan ai wanda bai nasara bane sai sa bahaushe yake wai mai abin fada baya fada in da kana da abin da zaka fada na ilimi to fada ba naka bane sai ka rika kyautar alheri Allah ya ba mu dukan koyi da haka Allah yake wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa at ta'awun daga kalman al'aun ne ku yake bake keniya akan al birri nagarta wat taqwa da takawa abadi bi Allah ya kira mana mu yi taimako akan su mafhum na farko kalmar ta'awun iya nufin bangare biyu ne wannan ya tabbata wannan bangaren wannan ya taimaki wannan shine ta'awuni in ya zama kai kana ba shi gishiri ya baka manda shine ta'awuni kai zaka ba shi kaza zai baka kaza mafiya yawa shine zamantakewa tsakanin ma'aurata kana taimakon iyalinka da kaza da kaza da kaza sai taimakon ka da kaza da kaza da kaza to dai nan ga kai da aka baka rashin sai zaka samu tabuwar hankali kai kada sai kai ta musu kai ta surutu yayanka ne ba za ka iya ba amma kai ma kana taimaka mata ka ajiye ta a gida ka bada wajen zama ka bada abinci da tufatarwa da ilmantarwa to wannan take cewa at-ta'awu zamantakewar da kowane bangare na taimaka dan uwansa in tsakaninka da abokinka ne ta'awuni ne da ɗalibinka ta'awuni ne da yaronka ta'awuni ne direban da ke jinka a mota kuna ta'awuni a ƙarshen wata ka bada albashi ce tuka ka a mota yanzu ne barkar mota ka ce an kira ka mutum Abuja ba za ka yi zuwa ba daga nan da samu hanyar ba za ka je ka tambari ban kai sai ka ji ka fara hada zuwa kanka da ciwo ka taimaka maka da kudin albashi ya rage iyalansa ya taimaka maka ya tuka maka ba zai kai wakanka ba duk ta'awuni ne shine ku rika taimake keniya duk kalma da ta zo ala wazani tafa'ul to iya nufin taimako bangaren biyu ne in nace a in sahibata taimaki sahibanka a in ka ga bai zo ala wazani tafa'ul ba to shine kai kadai za ka taimaka maka ba ka tsammani ya taimake ka amma in ya zo shi a kalmar al'aun ka dora shi a kan mizanin at-tafa'ul shine at-ta'awun to iya nufin bangare biyu a taimaka juna duk abin da aka ce tafa'ul ta'awun tasabuq shine tsere tsere mafhum to jina kalmar da ake cewa ta'awun shine dukkan rayuwar ku furka taimaka wa juna ni in taimake ka ka taimake ni kai ka taimake shi ya taimake ka kowane mutum ya aike da alherin da Allah ya bashi ya taimaka wa jama'a da irin rasu su su duk da rasu maka masa da shi to shine ta'awuni dole sai bangare biyu kowa ba da gudumawa shine Allah yake wa ta'awunu ku rika ta'awuni alal birri menene albir shine dukkan aikin nagarta albir manzo Allah yake matuma annati laihin naf duk abin da za ka yi na bautan Allah sai ka jira ka ya muku to shine albir kana misali za ka bo sallah kana fargaban kana ganka baka fargaba da albir ne zaka je ka sallah idi baka fargaba zaka je sallah zuwa baka fargaba ka je islamiya ko yanka su baka buya saboda me saboda albir ne zuciyar ka da mutuwa da shi amma idan kuskure ya kai ka gidan giya ko da kuskure ya kai ka mu mun sai da maka zo ka je musu nasiha ne a matsayin ka na ustazu amma kai da kake shiga fargaba kake ko ya kai ka gidan ka ruwai kai fa zaka je wa'azi ne to ko da wa'azi ne gidan ka ruwai yana fargaba sai fa a gaishe ko ne shine mai albir abin da rance muku da shi babban abin da yake kai ka zuwa da albir shine ne maza Allah yake yin gaskiya da riko da gaskiya a fili da abu yake kai ka zuwa da albir kisa yace alaikum bisidiq fa inna sidiq yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasbiqu wa yataharra sidiqa hatta yusaba ila Allah siddiqan hadithun bukhari ina muku wasiya da yin gaskiya inji manzon Allah gaskiya na kai ku zuwa ga aljanna nagarta nagarta kuma tana kai ku zuwa ga ina zuwa ga aljanna ma'anar albirr shine bin Allah ka bi shi a cikin dukkan ayyuka da ya karantar da ku laysa albirr an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirr man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wa-sa'ilin wa-firqani wa aqamu as-salata وآتوا الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا كاجا لكن البر ده غسيانة سو غسيانة كيف زوا دمي زوا ده البر كيف قال الله يقرا البر في أولئك الذين صدقوا كما أولئك هم المفلحون منين المفلحون وأولئك هم المتقون ما معنى المتقون سوى أهل الجنة بيت وإن البر يهدي إلى الجنة ولم تذكر أن يكاد الخير ينكي البر له kalmar at-taqwa mun sha bayani akan ta shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah an tafanta Allah ala nurin min Allah tarju tawaballa wa an tatruku ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu ikaballa wannan shine ma'anar taqwa mafhum sayyi a kaida idan kalmar birru ta zo taqwa ba ta zo ba to birru ya kunshi biyayya zuwa ga Allah da nisantar sabon Allah idan kalmar taqwa ta zo birru ba ta zo ta ba taqwa ta dauki din Allah cikin duk umurinsa da nisantar sabon sa bi ma'ana da asimanu nafsu isaba kalmomi ne da suke kaban hasan da usaini suna taimaka wa juna mafhum da yana da gurbin daya in ba sa da ɗayan ba amma idan duka biyu suka zo to albirru iya daukar biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala taqwa iya daukar nisantar sabon Allah shi yasa Allah yake walakin albirra man ittaqa kaga ai sai amma nan albirr shine wanda ya takawa da wannan malami suka ce idan dai ta zo dayar bata zo ba to anan ya dauki cewa da bin Allah da albirr da kuma nusan da sabo Allah da sabo akwai shi da cindu wanda ta zo ka amma in bi suka zo su to birr ya dauki biyayya zuwa ga Allah cikin abin da yake ai ko sunna ta ce ai at-taqwa ne sai sabon Allah nusan ta abin da Qur'ani ya hana ko sunna ta hana mafhum da haka Allah yake mu rika taimake shi ne a alal bir akan nagarta wattaqwa da taqwa mutum ya neman abinci ke maka masa albir ne iya ne ban da zai karatu ke maka masa da admission ke maka masa da kudin makaranta idan kana da hali mutum yana neman taimako a rayuwa in an ce taimake shi ya ba dole sai shi ya baka ba kai ka masa Allah zai kawo ne maka duk ta'awuni ne saboda dukkan mun ku juz'un min al-umma ne kai kai wani wani ya maka duk abin da ne mun da muke wakanka aiki ne ne admission yake nema a iya neman taimakon ka ne na me zai samu na jarin kasuwa a takin noma yake nema kudin magani ne abinci ne duk wadannan ababe ke maka masa shine ta'awunu alal birr wa taqwa sai ce kuma wala ta'awunu kada ku yi taimake keniya alal ismi kalman al ismi shine zulubi amma zulubin da kada yake tsakaninka da Allah idan na maka ne ba za a ce masa al-ithm ba sai dai a ce az-zulmu la yazal shayka to duk inda ka ji kalmar al-ithm shine laifin da kai Allah kai da kai wa kowa ba a duniya Allah kai wa ko annabi da kuma laifin da Allah kai wa sai a ce al-ithm shine al-ma'asi al-mu'allaq bi haqqi Allah azza wa jalla zulubin da akai wanda ke da alaka da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala baka saki kudin wani ba baka raji wani ba Allah ne yake kai sallah akan lokaci da kai sallah akan lokacin da ya zama al-ism mafhum wal udwan kama al udwan ala wazn al fu'lan yana zuwa da ma'anar az-zulm ne zalunci to kada az-zulm kuma shine ya shafi haƙƙin mutane duk inda wani zai nemi taimakonka akan ya taba haƙƙin Allah al-ism ko ya taba haƙƙin wani dan adam al-udwan kada ka taimake shi shine wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan wannan aya fila ce rukunin ne min arkanin islam a bangaren shari'a nake magana malam usaimin rahimahu allah yace wannan bi shike shari'ar musulunci ne duk abin da aka nemi taimakon ka duba shin allah ya yarda da shi in ya shiga cikin albiru wa taqwa sai maka an kana da hali idan ya shiga cikin al-ithmi wal udwan sai maka wa haramun ne mutum zai taimake ka taimaka mun da kudin giya haramun ne ka taimake shi mutum ya zo kamfanin giya ya kama hayan gidanka haramun ne ka bashi gidansu ne ma su kama hayan gidanka haramun ne ka basu dukkan abin da mutum zai aslan asabon Allah ne shari'a ba ta daidai halatta ka taimaka masa ba gidan giya sun kirata madayin kafin ta zo ta gyara mana kwanan mu haramun ne ka taimaka a wannan gida wuta ta lalace na gidan karo ne ka taimaka haramun ne kai dukkan wani wurin da ka san Allah bai yarda da shi ba ko sana'a ne shari'a ba ta amince ka jojo kai wannan wajen kai aikin ba Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin al-Wahidi at-Tamimi rahmatullahi alayhi yace in kana sai da TV television sai wani mutum ya zai ce ina da gidan kallo kuma kallon sabon Allah ne zai ce talabijin a wurin sai haramun ne ka sayar masa saboda ka san me zai yi amma idan ba ka san me zai yi ba ma ghaba an la nasal alhu duk abin da ya yi gare ba ma tambaya a kansa in ka zo da jemu ka ko ba jemu ka ina san TV ban san da zaka da shi ce nan sai sayar maka amma daga nan sai Allah yana nuna wa yara bulusun ne da TV a to daga nan ya kashe kasuwa a to haramun ne a sayar maka sai ka ja masa ayoyi da hadisi masu zafi ka bashi sai ku rabu lafiya to wannan shine ginshiki na shari'a wannan aya duk taimakon da aka yi mu duba a wani babu ya shiga yau abin tsoro taimakon da Allah ya haramta shi aka fi in ka ji an yi lonkin an samu kuɗi fiye da abin da ake nema to saman Allah ne amma in ka ga ana ta kame kane akan aiki to aikin Allah ne a nan za ka ga duk ayoyi da hadisai an yi har liman ya umma sun sai kare ana nan ana ji kuma ga mu da wata dabi'a ta ruwa wai na Allah baya kada waye ga maka waye ga maka na Allah baya kada na Allah yana kada saboda ai nan talalul birra hatta tun fi kulli ma tuhibbun ba zai mu shiga aljanna ba sai mun shaddar abin da muke so to na Allah yana kada ga wanda bai da hali zai ce da Allah bai kada saboda shi juhudul mukim ne mafhum wattaqullah da ga ku yi tsakiyar da yawa zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah shadidul iqabi min sanin uquba ne na'am
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
حرمت عليكم الميتة أن هرمت عمك دكا موشي والدم da dan jini ko jini walahamul khinzir da naman alade wama usilla li ghayri llahi bihi ga duk abin da aka yanka da sunan wani Allah wal munkhaliqatu da wata dake shakakkiya ta mutu wal mauqudatu da kuma wata da kasance mauquza an dake ta ta mutu wal mutaraddiyatu da wanda ta gangaro ta mutu ko ta gangara ta mutu wan nasihatu da wanda yar uwarta ta kashe ta da kaho wama akala tabu da kuma wanda dukkan dabba mai halaka dabbobin nigima ta halaka ta illa ma zakkaitum sai dai in kun rike su gabanin su muku yanka su wa ma zubiya alal musbi haka an haranta muku dukkan abin da aka yanka shi alal musbi dan gumaka wa an tasaddata lidil azlab kuma an haranta muku neman rabo da kibau zalikun fisk dukkan wannan fita a cikin yau Allah biyayya ne in kun aikata su اليوم أيوة إنه يئس الذين كفروا من دينكم ولا نفاق أخرت سنشير أماني لغا دينكم فلا تخشوه أن لا يتكاد قدد أوريكم واخشوني قدد أورونا اليوم أيوة إنه أكملت لكم دينكم لا تكاموك الدينكم لا كملاموك الدينكم وأتممت عليكم نئمتي كما لا تكن إما تأكوكم ورديت لكم الإسلام دينا لا أمن شيء مسلم شيء لأدينكم فمن اضطر وانجعك بقى تدشي في مخمسه الاسكن حالي يروى غير متجانس بايدا من كركتوى لإسم الدوثابة والله با فإن الله للي ألا غفور من جافر لي رحيم من جنقين حرمت وانا كلمة حرمت أتني كلمة لدى حرم على وذن فألا حرم على وذن فإلا إن كتب حرم يا ذما فإلي الذي لم يسمع فائله فإلي بدأ إلى فائل بني شاكي تو فئل المبني للمجهول فذاك بيد فائل أثني سيدي نائب الفائل مفهوم طيب كما قتل الخراسون قتل أصحاب الأقدود قتل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا دوكا ولا كذا على وزن قرما على وزن فئل قرأ على وزن فئل قتل على وزن فئل مفهوم فدوك كلمة دعاك جنات على وزن فئل shine sabu a matsayin kamar a ce passive voice a turanci ba a kira waye aikata ba amma an nuna wani aiki ya faru so wannan balagar qur'ani yasa Allah yakan kawo magana da irin waɗannan sigogi don ya nuna mana qur'ani ba gagara ba daure a wurin balaga sai ce hurrumat an haramta muku waye haramta mana ai mun sani shine Allah subhanahu wataala akwai irin ayar nan ayar ma akwai dai a bakara akwai dai alhali jinna ji ta bakara kana wannan kuskure farkanta ne ko yayi ne haka ne ba to da kuma ne sai ta bakara ta Ali Imran da anan Allah ya kira ya gina abambun bil ma'lum ne
inna ma harrama alaykum al maytatu wad dam wa lahmu al khinzir inna ma harrama alaykum al maytatu wad dam wa lahmu al khinzir wa ma
إلا لغير الله به
فمن
اضطر
غير باب ولا عاد فلا إثم عليه.
لا جيتكم أنا هذيكم وما أهل لغير الله
وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد
فإن الله تو بسم الله كاو فمن اضطر غير باب ولا عاد
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور
jazakum Allahu khaira wannan sune ɗan uwar wannan aya a wannan aya da ke gaban mu aya ta uku a cikin suratul maida Allah ya kira abubuwa da ya haramta guda goma ne a can kuma bakar ya kira hudu a ainihin nahl ya kira hudu a can an ce inna ma harrama alaykumul maytata wad dama wa lahma al khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah kar wata kuma wa ma uhilla li ghayrillah bihi duka balaga ce ta qur'ani a nan guda kurkudu aka kira kawai matattun abubuwa da jini da naman alade da abin da aka kira su da ganin Allah to duka waɗannan haramun ne mafhum tayyib waɗannan ayoyin guda biyu ɗan uwan wannan ne na farko Allah ya ce ya haramta mana almaitatu mushir sai dai an samu asar maganar sahabi shine wanda yake sahihi isnadi zaka ce manzon Allah yace da'ifi ne amma kuma an samu takariri da manzon Allah cewa akwai matattun ababe da ya halatta shi shine misali ka wanne kaman kifi dan ya ce usunnat lana maitatan an halatta mana da ababe guda biyu na farko ne alhut kifi na biyu wal jarat da fara kenan ko kifi idan ya mutu za a ci shi kaga ke ne ya zama wannan amun ne mujmal wanda ko mubayyin to da ka an kayyade abin da aka harabe aka cikin matattun ababe sai mu ce banda kifi banda fara kifi sai za ka yanka shi ina za ka yanka fara sai za ka yanka ta na farko kama ta a yanka aiki ne na biyu kuma idan aka yanka ina jinin yake balle shi to babu jini saboda rahamar Allah sai zama wadannan an sauke mana kuma banda wannan wannan ya tabbata marfu ne asar din shi ya inganta amma malamin suka ce lahu hukumul marfu mawquf ya inganta aqwas amma lahu hukumul marfu saboda babu dama ya zama ra'ayi ya fi da tsabi ya fada tunda yake an halattar mana iyali sun qur'ani da sunna suka halattar mafu sai banda nan ga hadisin Abu Ubaida da sabai suka yi da ya suka samu katan kifi Abu Ubaida ke cewa muna cikin halin yunwa abincin mu ya kare muna cikin itace har kuma sun mu yana tsagewa saboda yunwa a jeji manzon Allah ya ce mu 300 ya bamu guzuri kawai dan da ba din dibino ne ba mu guzuri mu 300 mu tafiya yace muna cikin ice har bakin mu na tsagewa amma saboda biyayya ga manzon Allah ba wanda yake mu koma gida babu wanda ya koma gefe yace to za a yi zauna gida turo mu da wannan annabi ai bai mana ba kowa ba wanda saboda imani yace muna zuwa baki ba muka samu wani katan kifi dan ya bayyana maka girman kifin yace kwayar idan kifin da aka cire san da aka dauki mutane karti masu jiki ba irin abin nan ba fa masu jiki irin su wanda irin su barista mutane goma a wata ruwaya guda goma sha biyu aka dora a cikin gidan kifi dai suka shiga ciki yana da firin wanda ya haka mutum goma sha biyu ka za a gurbin gidan ramin idan kifi kowa ya shige zaman bangare ya kwanta a ciki shine ramin idan ramin gidan fa mutum goma sha biyu suka shiga wata ruwaya mutum goma yace muka dauki kaya irin dan filin kayan nan da muka lauka fa duka kamar yadda ake video na filin kallon kafa wato fort da ake na goalkeeper ko hadisun marma yace da muka dauki bare da muka yi sai zama golfer sai mutum ya hawo dogon rakumi da yafi kowanne girma sai shi ga karshen su wuce saboda girman sa yace muka ci wata guda muna cin kifin mu 300 yace kowa san da yake ya zama kulkul haka yake yadda ka ga mutumin yake haka ya zama kowa san da yake kulkul kai ka ce ba mu ne ba kuma ke tagewa ba so wannan ababuwa kaga musu su ya halatta a ce to da haka wannan ba za mu ce al-maita ba ta ismul jinsi ba ismul jinsi da yake daukar dukkan matacce ba sai a ce al-mustahiq don haddakawa ne so duk abin da yake ba za a ci shi ba wadamu da abin da yake dan jini sune ababen da kaman ko kuma a ce jini shine na farko shine kaman an yanka dabba gurin da ke zuba al'adar jahiliyya sai a tara a rika sha a jahiliyya ruwan rago an yanka ko saniya sai a tara a boki biki a rika sha har a yanzu akwai wanda suke da wannan dabi'a dan atari jini ana abu da shi wani lokaci ma sihiri ko tsafi ake da shi har ma ana yanka mutum a tara a yi jini a tsafi Allah ya kare mu daga sabon sa so a nan wurin haramun ne a sha jini amma akwai ababen da yake musu yan jini ya halatta a ci kamar al-sabit wa tihal kamar ace hanta ya kai jini a cikin ta kuku wannan ta yana yanka ta musu ne a ciki jijiyar da ke jikin dabba tsakanin fata da jiki ana samun jini duka wannan halan ne jinin da ba zuba yake yi ba kawai an ga dugan sa ce wani abu ne wannan halan ne shi sa manzon Allah a wani hadisi ya tabbatar da cewa wannan ababe halan ne a ciki su da haka in mun zo maganar haramta da jini banda wanda ke jikin dabba ba mai zuba ba wanda ake tsara ake magana a kansa wannan shine na biyu na uku wala mun khinzir an haramta da naman alade yana da cutarwa scientifically da yawa a jikin mutane daga cikin illa shine dukkan dabbar da Allah ya haramtar yawanci naman ta idan ana ci ana koyan dabi'ar irin dabba din ne dukkan kabilar da ke cin naman alade suna koyi da halin alade na farko shine kazanta duk garin da kaje ka gana cin alade to ba ka raba su da sunnar kazanta ha kazanta fa ni'mal kazanta za ka sani sun goje an ka ba haka ake yabo Allah yake fa kadarna fa ni'mal kadiruna ko to su yabo na kazanta ne duk garin da aka ce maka akwai ana cin alade to kaje ka gani za ka ga ba a bambanta ruwan sha da ruwan bandaki ba bambanci saboda siffar alade ne ko duk mai cin alade zai koyi da wannan na biyu alade sifar da dani shi ne bayi da kishi da yusuf ne in kana neman dabba mara kishi a duniya sai alade. Alade bai da kishin matarsa, bai da kishin wanda ta haife shi. Duk abin da za ka yi da su na fasikanci je ka yi, duk abin da za ka yi na zalunci da suka zalunce shi, in kada shi wasa sai ku juya baya wuce ba ma rufe da ita bai dame shi ba. In yana da mace ka zo ka rike da sai wuce da sai barka, bai da kishi kwata-kwata, kuma ka san ai nakasu ne a ce namiji bai da kishi, tawaya ne a ce ga matarka baka da kishi. Duk wanda ya zama da yus ko akan matarsa ne maza Allah ce ba zai shiga cikin aljanna ba. Wai wani ana taron yan makaranta masu wani sai zai dauka abokanai wai da madayan ajin da suna daukan hoto, sai suka hango mijin da zuwa wani sai ya dan gudu shi mijin sai ya ce a dakata wai ya shiga gudan ana yi da matarsa. Duka wannan rashin kishi ne halin alade ne. Irin al'ada da muke yi mutum sai ga wai an dauki hoto wai za a yi aure, sai a buga hoton miji da mata, kirjinta a fili, wuyanta a fili, fuskarta a fili, hannunta a fili, in aka yi rashin sa hatta kirjinta da kafan kirjin a fili ba ni son ambata. Amma sai buga sai ga wani mutum yana da mutunta wai shi da jindiya ne. Allah ya danna ce na rufe, Allah ya danna ce na rufe. Shi yasa hadisi a Bukhari, hadisi a Muslim, manzo Allah yace an haramta mana irin namun muga kamar zaki. Shi kuma da bi a sadu wanda ke ci to ba shi ba da lafiya, yadda ka san kasa mai farin gida ne bakar aliya, shi kawai zaman lafiya bid'a ne, ta tsaron kali shine sunna a wurin sa. Shi yasa duk al'ummar da ke cin zaki da hajji a duniya sun ce kowa ke tana da tashin hankali, kasar da ta ji kowa ne tashin hankali a duniya sun ce kowa cin zaki a yanzu. So babbai ko mutum ko da mahaifinsa bai so a daura lafiya da yana cin sa, kuma kullum sai an yi rikici da shi. Wa ma uhilla li ghayri Allahi bihi lahudu, dukkan abin da aka yanka ba don Allah ba. Kalmar uhilla a gawar ne fu'illa, kalmar asalin al'ahalla shi ne rafu ɗaukaka sauti, a faɗi abu shi ne ɗaukaka sauti mafiya. Kalmar uhilla a dai shi ne abin da aka ambaci li ghayri Allahi wa lam Allah bihi akan yankansa. Duk wanda ya dauki wuka sai ya ce bismil masih da sunan masih ya yanka haramun ne a ce, bismil nasara haramun ne a ce, wanda ya dauki wuka ya ce bismil mala'ika haramun ne a ce. Malaman aqida ne Sheikh Talib Fawzanul Fawzan suka ce wanda ya dauki wuka ya ce bismil nabi ya yanka haramun ne a ce, ko sunan annabi ne. Na'am, me dalili? Saboda sunan Allah kadai ake kira, a kira sunan annabi a yanka ma bai halatta ba. Nabi ya rawal munkhaliqatu, da dukkan dabba da take munkhaliqa munfa'ila shi ne mizaninta, wacce take kamar ta shaƙe kanta ko aka shaƙe ta, munkhaliqa ko munkhalaqa. So idan ta zama ta shaƙe kanta kamar dabba ta sa kanta a cikin gini sai kan ya makale hata mutu, haramun ne a ce ta. Ko wacce aka shaƙe ta wani ya ɗaure ta da igiya ta mutu, haramun ne. In ma ya zama ismul fa'il ko ismul maf'ul, to ko me ya fada asman kan shaƙe wanda ta mutu, haramun ne. Ko kabilun da ke shaƙe dabba ta mutu, haramun ne. Shine na biyar. Na shida wal mauquzatu, mauquza shine wadda aka dace ta mutu, ko duka da sanda ko mota ta dace ta sai ta mutu, to anan ita ma haramun ne a ce. Na nawa kenan? Na shida. Na bakwai wal mutaraddiyatu, kalmar taraddi daga gangarawa ne, wadda ta gangaro daga kan bishiya ko daga kan dutse ko daga kan gine, haramun ne. Malamai kuma na shari'a suka ce haka wanda ta gangara shi ne daga goron ƙasa kuma ta gangara cikin rijiya, shi ne ko ta gangaro ko ta gangara, to duk ta shiga ciki ita ma haramun ne a ce, sai ta fada rijiya ta mutu, haramun ne a ce ta. Sai na takwas wan naqihatu, an naqiha shi ne wanda take fada da ƴar uwarta ta kashe ta, ko take fada da wata dabba da miji ya kashe ta. Na tara wa ma akala tab'u, kalmar at-tab'u shi take dukkan dabba da ke iya kashe akuya ko tunkiya ko rago ko raƙumi ko saniya, su ne kamar zaki. Idan zaki ya kama rago ya kashe, haramun ne a ce. Sai aka ce amma illa ma zakaitun, sai dai banda abinda kuka yanka. Shi ne an shaƙe wuyanta ko kuma an jake ta gabaninta mutu sai aka yanka, to anan za a iya ci, amma da sharadi. Da aka jake ta ba ta ko motsi, kawai ta tabo aka yanka, za a ci ko ba za a ci ba? Malamai sun yi dangano biyu. Na farko sun ce ba za a ci ba. Imamu Malik bin Anas ya ce dole sai an samu ko kafa tana motsi ko idan tana juyawa. Idan aka samu wannan ana iya cin dabba da. Amma Sheikhul Islam bin Anas ya ce ko ba ta wannan ba da shi za a kula ba, don akwai dabbar da an da ke kan ba ta mutu ba ko ba ta motsi, shi ne ta suma. Wanda ya suma ya mutu bai mutu ba, wanda ya mutu wanda ya bacci ma bai mutu ba. sai ka ce akwai wanda idan bai motsi ba ta tura amma ko bata mutu ba zai koma sai sai daga fahimta mafi inganci shine ba da ido ko shura ya ake ganiya ba magana mafi inganci shine idan dabban aka yanka ta sai jini ya fito ko ainihin jajawur kuma da dumi kuma yana fesuwa suka uku dan jini mai dumi yana fesuwa to nan ba a ci saboda duk dabban da ta mutu jinin ta ba ja bane ko bai da dumi ko baya fesuwa shine kaida ko da ta tsoma za ta yi wannan anyanka kuma kan aka yanka sai jinin ya zama baki to ta mutu ne ga banin anyanka ta duk dabba da ta mutu to jinin ta baki ne ba ja bane na biyu bai da dumi sanyi yake da shi na uku kuma baya fesuwa zuba kawai yake yi in ka ga jinin ya fesu yana watsuwa to dabba na da rai kuma ka ba a iya gane a magana mafi inganci sai an yanka an buge ta idan jinin ya zo gane kuma fesuwa yake da dumi to za a ce idan kuma baki ne baya fesuwa ko baya da dumi ba za a ce ba wajen yanka kuma a magana cikakken yanka shine a yanka gaba hudu abubuwa guda hudu shine a yanka makogoro a yanka hanyar abinci da kuma jijiyoyi guda biyu a nan idan uku suka yanku daga cikin abubuwa guda hudu sun magana mun na kana isin dabba da jijiya guda biyu makogoro da hanyar abinci duk inda uku suka yanku a cikin hudu ko da kuskure ya faru ɗaya da yanku ba to wannan dabba ana iya cin ta ina ga sai dai mu tsaya a wurin tun gobe mu tashi ina ta fara dai a jeji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما إن بيد الله التوفيق